Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da safiyar ranar Lahadi. Sunana Sarfil Hashim Kumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu zamu kawo muku shirin zabe ko nadi. Haka kuma zamu kawo muku rahoto na musamman, amma da farko sai mun fara da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Adadin mutanen da suka mutu a harbe-harben kan mai uwa da wabi da aka yi a wasu masallatai biyu a kasar New Zealand shekaran jiya Juma'a ya haura zuwa 50. Bayan da masu ayyukan kai dauki suka gano wata gawa a wurin da al'amarin ya auku. Kwamishinan 'yan sanda Mike Bush ya sanar da safiyar yau dinnan Lahadi cewa zuwa yanzu an kwashe dukkanin garwakin da ke harabobin masallatan biyu. A yayin da muke kwasar gawakin ne muka gano wata gawar kuma, a cewar sa. A jiya Asabar an gurfanar da wanda aka fi zargi a waɗannan harbe-harben na kan mai uwa da wabi a gaban wata kotu a garin Christchurch. Wasu jami'an tsaro saba da manyan bindigogi ne suka shigar da Brenton Tarrant kotu, wanda shi dan asalin kasar Australia ne mai shekaru 28, wanda da kansa ya yi ikirarin cewa shi mai ra'ayin fifita jinsin farare ne. Madugun ɗan adawar Venezuela Juan Guaido ya je birnin Valencia da ke arewacin kasar ta Venezuela jiya Asabar, don ya fara zagaye kasar a matsayin wani bangare na yunkurinsa na ganin bayan shugaba Nicolas Maduro mai fama da rigingimu. Guaido ya tura hotunan harkokin da suka gudana a yau din nan ta kafar Twitter, da suka hada da zuwa babbar majami'ar Valencia yin ibada da kuma ziyartar wata kasuwar garin, inda ya ta gaida cincirindin jama'ar da ke goyon bayansa a wuraren biyu. Ya aika da wani saƙo da harshen Sifaniyanci mai cewa waɗanda ke zaune a nan da kuma waɗanda suka zo don sayayyar 'yan abubuwan da suke iyawa mutane ne masu aiki tukuru, waɗanda kuma suka cancanci rayuwar da tafi haka. An ba da rahoton mutuwar akalla wani mutum bayan wata zanga-zangar da aka yi game da zaɓe a ƙasar Jamhuriyar Demokaradiyyar Kongo. Mambobin jam'iyyar UDSP mai mulki sun bazu kan tituna shekaran jiya Juma'a suka yi zanga-zanga kan sakamakon zaben majalisar dokoki na lardi. Sakamakon ya nuna cewa babbar jam'iyyar adawa ta CFC, jam'iyyar su da daddan shugaba Joseph Kabila, ita ce ta yi rinjaye yanzu haka a majalisar. An ba da rahoton kashe wani dan sanda a lardin Kasai Oriental. Rahotanni na nuna cewa masu zanga-zanga sun farma hedkwatar jam'iyyar ta su Kabila. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wani lauya da ke nan birnin Washington DC ya ce Iran ta yanke hukuncin ɗaurin shekaru 10 ga wani daɗaɗɗen sojan ruwan Amurka da ta hirƙe shi. Waɗanda ko wanda wannan shi ne ba Amurka na farko da aka san cewa an kama shi tun bayan da Donald Trump ya zama shugaban Amurka. Lauyan mai suna Mark Zait ya gaya ma kafar labarai ta AP cewa an sami Michael White ne da laifin cin mutuncin shugaban addinin Iran da kuma sakin wasu bayanai na sirrinsa. Zait ya ce ya ji labarin wannan hukuncin ne daga ma'aikatar harkokin wajen Amurka, wadda ita kuma ta jiyo daga gwamnatin Switzerland wadda ke kula da muradun Amurka a Iran. Shi dai White, wanda ya fito daga Imperial Beach na jihar California ta nan Amurka, ya je Iran ne wurin budurwarsa wadda suka haɗu ta yanar intanet, kuma har ya sayi tikitin komawa gida ran 27 ga watan Yuli, komawar da bai yi ba kenan. Masu zanga-zanga sun cinna wuta ma wani banki, suka kuma wawushe wasu kantuna da ke shahararren layin nan na kantuna da ke birnin Paris. A wani sake zafafa da zanga-zangar nan ta masu saye da falmara mai ruwan ɗorawa ke yi, ta nuna ƙiyayya ga manufofin shugaba Emmanuel Macron. Zanga-zangar da yanzu haka ta kai kimanin watanni hudu da farawa. 'Yan sanda sun harba barkonon tsohuwa tare da watsaruwan zafi da zanga-zangar ta sake kazancewa. Bayan 'yan makonnin da al'amura suka dan lafa, aka kuma samu raguwar masu zanga-zangar. Wani reshen bankin Bank Tune ya kama da wuta kafin 'yan kwana-kwana suka kai dauki. Haka zalika wasu wuraren zaman 'yan jarida ma sun kama da wuta.
Labaran duniya ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin zabe ko nadi.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nadi. Shirin da kan kawo muku labarun zabe da lamuran da ke da dangantaka da zaben. Ni Nasiru Adamu Alhikaya zan gabatar. Hukumar zaben Najeriya INEC ta mika takardar shaidar lashe zabe ga 'yan majalisar dattawa da wakilai da suka lashe zaben. Mu ba makiya shugaba Buhari ba ne, in ji shugaban kwamitin labarun majalisar dattawa Abdullahi Sabi, wanda ya sake lashe zabe duk da hasashen zai fadi don zargin adawa da fadar Aso Rock. Shi suwa ke neman a zabe su don shugabancin majalisar dattawa ta tara ne. Muna kira ga hukumar zabe ta ba duk wanda ya samu nasara a kammala zabe a jihohi shida nasararsa, in ji kungiyar GBWS. Matasa 'yan tsagera ba za su samu gurbi a gwamnati ta ba don sun yi laifi gabanin zabe, in ji zababben gwamnan Gombe Muhammadu Inuwa Yahaya. Waɗannan za su zo muku cikin shirin da yardar Allah.
Please start work early and conclude work on the electoral legal framework in good time, well ahead of the 2023 general elections.
Shugaban hukumar zaben Najeriya Mahmud Yakubu ke bukatar 'yan sabuwar majalisar dokokin Najeriya ta tara su amince da gyaran dokar zabe a kan lokaci don gudun fafa gora ranar tafiya ga zaben 2023.
I want to assure you that we'll continue to work with the incoming National Assembly to review and strengthen our electoral laws. But I want to appeal.
Yakubu ya ce hukumarsa za ta haɗa kai da majalisar don samun nasarar gyaran dokar zaben. Cikin waɗanda suka karbi shaidar dawowa har da shugaban kwamitin labaru na majalisar dattawa Abdullahi Sabi, wanda wasu 'yan APC ke gani yana kare muradun shugaban majalisar dattawan Bukola Saraki ne, da shi kuma Allah bai sa ya samu nasara a wannan karon ba. Masu irin wannan zargi dai su aka fi sani da 'yan gani kashenin maraba ga shugaba Buhari, waɗanda ke zayyana irin su Abdullahi Sabin da cewa su suke hana Buhari aiki don tutsu kan muradun sashen zartaswa a majalisa. Sabi ya ce tafiyar Buhari ba haye ba fa.
Mai zargi ko mun bai da shaida, ai maganar shi ya zama zargi. Amma sanin maso ya ai sai Allah. Kuma kowa ya san an ce idan yamma ta yi, ai kowa ya san hanyar gida ubanshi. Saboda haka abinda ya faru kawo yanzu ga ai ya bayyana gaskiya. A kasancewa na mai magana da yawun majalisa aiki ne da ta kama bisa ina dan majalisa. Na yi shi tsakanina da Allah, ba zagi ba batanci, sai dai gyara da kuma kawo watan bayanai wanda zai lura da mutane bisa abinda majalisa take ciki. Alhamdulillah, kasancewa maganar batun Buhari, masu surutun nan yawancinsu sai a tambaye su 2003 sun yi Buhari, 2007 sun yi Buhari, 2011 sun yi Buhari, kawo yanzu. To in ba su sani ba, ni tun 2003 ba zaɓe guda ɗaya da bai ma Buhari aiki ba. Kasancewa na ɗan bargu, kuma sanin cewa General Buhari yana da kyakkyawan mu'amala da mutanen bargu. saboda haka na san tushe na san inda na hito kuma na san inda zani amma kuma abin da ya faru na zabe alhamdulillah Allah ne ke bada mulki kuma Allah ya bayar alhamdulillah ina gode ma Allah kuma ina gode ma mutanen Niger ta Arewa da suka ga na cancanta kuma suka mara mini baya suka bani kuri'u fiye da yanda mutane ke tsammani
a dakin taron da yi tuni har waɗanda aka saba gani na neman takarar shugabancin majalisar dattawan sun fara motsawa ga zantawa da nayi da shugaban masu rinjaye na majalisar sanata Amal Lawan daga Yobe
al'amarin da ya kamata ya kawo mana sauki shine me ye zai wa ƴan Najeriya kyau kowa ya sakar da makamansa me abin da zai taimaka a ƙasar nan a ci gaba
Amal Lawan wancan karon ka nemi neman zama shugaban majalisar dattawa yanzu ma zaka saki wannan neman
to alhamdulillah mun nemi sa albarka na shugabanninmu da dattawanmu da iyayenmu da abokananmu akan a sa mana albarka a mana addu'a a ba mu shawarwari wannan karan ma muna son mu gwada nema ibada ne idan ka samu aikin da ya kamata kai shi ma kansa ibada ne in baka samu ma hakuri da al'amarin da ka samu kanka shi ma kansa ibada ne muna fatan dai wannan karan Allah da za mu samu kuma su abokan aikin mu sanatoci su ba mu irin haɗin kan da ya kamata mu yi aiki da bangaren shugaban ƙasa saboda irin lokaci da aka bata a wannan lokacin wato 2015 zuwa 2019 na rigince-rigince tsakanin bangaren zattaswa da bangaren majalisa musamman saboda su shugabannin majalisa shugabanni da ke gidajen nan guda biyu sun daura wa kansu wahalar sai sun yaki ƴan Najeriya da shugabancin da ake da shi mu ba ma fatan irin wannan abu ya faru muna fata Allah zai ba mu dama mu samu mu hada kan ƴan majalisa ayi aikin da zai raya Najeriya insha Allah
yanzu dai za a ce sanin shugaban majalisar dattawan nan koko kakakin majalisar wakilai sai an shiga watan Mayu da kuma rayuwar ƴan majalisar da za a ci gaba da samu haka nan da gano ko wannan karo shugaba Buhari zai ce ba zai sa baki a lamarin shugabancin majalisar ba daga baya kuma a yi ta ganin ta da jijiyar waya gabanin kammala zabe a jihohi shida da suka hada da Adamawa Bauchi Benue Sokoto Kano da Plateau shugaban Jibril Sheikh Abdullahi Balalau ya buƙaci rungumar kaddara ga duk yadda lamarin ya kasance da kuma buƙatar a ba wa duk wanda ya lashe zaben nasararsa
jihohi da dama sakamako ya fito an samu wanda suka yi nasara nan ma an samu wanda ba su yi nasara ba har yanzu wanda suka yi nasara su godewa Allah da ya ba su wannan nasara sannan wanda ko ba samu ba su ma su yi hakuri ta yi gaba Allah madaukakin sarki ya canja musu ya ba su daman ya sanya su zamanto shugabanni a lokacin da Allah ya kaddara amma duk da haka akwai wasu jihohin kuma da har yanzu hukumar zabe ta ce za a sake zaben kamar jihohi guda shida Allah ya sa zabubukan da suka rage a yi su lafiya kuma a gama lafiya sannan Allah ya zabar wa'annan jihohi da shugabannin da suka fi cancanta su shugabance su masu adalci masu tausayi wanda za su farfado da tattalin arzikin wannan kasa ko wannan jihohi don a samu arziki a samu ainihin wato kwanciyar hankali da lumana sannan idan an yi wannan zabe dole a samu wanda suka yi nasara kuma a samu wanda ba su yi nasara ba kira ga hukumar zabe mai zaman kanta ya kamata ta yi adalci duk wanda Allah ya sa ya ci zaben to a ce shi ya ci zaben yin haka shine adalci kuma za su kubuta har a wurin Allah subhanahu wataala duk wanda bai samu ba to bai samu ba yayi hakuri a kaucewa magudi a kaucewa son zuciya a yi abin da ya kamata zabubukan Najeriya sun son gyaruwa saboda haka ci gaba da yin adalci shine abin da zai taimaka wa zaman lafiyan kasa hukumar zabe ta yi adalci wanda ya samu ya samu wanda bai samu ba yayi hakuri sannan ƴan siyasa su san cewa zaman lafiyan kasar nan shine alkhairi idan babu zaman lafiya babu abin da za a samu na ci gaba ko tattalin arziki ko walwala ko abin da ya kamata haka don haka kalmomin su wurin campaign da jajircewar su da abubuwan su san kalmomin da suke faɗi
Allah ya nuna mana ranar inda tuni ma waɗanda lamarin ya shafa suke kai kawo don jan hankalin masu zabe
sunana Balarabe Shehu Ilela director media and publicity na campaign din Buhari a jihar Bauchi to lokacin da Malam Isa ya guda ya dage ya dukkota na tafabalewa daga tafabalewa da ita bununu aka samu zaman lafiya to yanzu kuma an zo ana ce mana wai za a dauki wannan hirkota daga bununu a mai da hirkota nan tafabalewa to kaga an mai da hannu a gobe baya muna ta fadawa mutane cewa ayyukan da shi gwamnati yayi da kuma irin imaninsa wato na zaman lafiya a jihar Bauchi, da wuya ka ji ya zagi mutum, da wuya ka ji ya ci mutuncin mutane, da wuya ka ji ya aikata wani abin da yake zai bata ran al'umma. Kuma ga ayyukan da ni nan na biye shi campaign, babu inda muka ji da gwamna bai bude asibiti ba, babu inda muka ji da gwamna ba ai haba bude wasu ai hanya, ko hanyar nan ko da hanyar birji ne. Mun dogara ga Allah, shike bada mulki a lokacin da ya ga dama, kuma shike karba a lokacin da ya ga dama. Allah kuma zai tabbatar mana cewa mu sake ko da an yi zabe sau goma ne a Bauchi jami'ar APC a tsakiyar lalle.
Wato Alhaji Balarabe na sha cin bayar ɗan Bauchi, kuma ba maganan ko aiki ko an yi aiki ko ba a yi aiki ba, ko an shimfiɗa hanyoyi ko asibitoci, abinda da yawa suke magana shi gwamnan cewa yana da girman kan tsaya, baya yare na mutane, shi kadai yake gani shine mai ilimi, shine tsohon lawyer, da haka yana yin abin da ya ga dama.
To shi idan ka saka mutum, ka saka giwa, ka ajiye giwa haka a gaban mutane makafi, ka ce su shafa ta, wanda ce maka giwa tana tudu, wanda zai ce maka giwa haudan ta kaza ne, wannan saboda haka shi dan adam kowa da irin yadda yake kallon sa. Saboda haka masu kallon Muhammad Abubakar a matsayin mutum mai girman kai, ni anawa sai in ce ba su fahimci yadda Yemi Muhammad Abubakar yake ba, domin ni na yi hulɗa da shi tun bai zama gwamna ba, na yi hulɗa da shi har ya zama gwamna, na yi hulɗa da shi ban ga wani alaman girman kai a jikinsa ba.
To dama ya zai nuna ma girman kai, kai da dama cin kai ma babban mutum ne a duniya an san ka.
Ba maganan babban mutum ba ne, ko ni babban mutum ne ko na san duniya, a yanzu shi gwamna ne, ai maganan girman kan ya taso ne a cewa saboda ya zama gwamna. Mutum ne wanda yake idan ka shiga gidansa zaka samu kananan ma'aikatansa ma suna wasa da shi, suna irin me ake kira badminton din nan, suna wasa da shi, zai je kubai rigansa ya sa shirt ya sa kayan wasa ya zo yana ta wasa da mutanansa. Bai zama ne akwai wani gwamna da yakan saki jiki da ma'aikatansa kan Muhammad Abubakar yake yadda yake yi ba. Kuma ba wai kawai zai zo ya ta maka dariya ne balele balele kawai dun ya ganka shine kace wani mutumin kirki ba. Mutane da dama mukan kasa fahimtar mutum idan mun ga fuskarsa yana da fuskar zaki, sai ga ana tsoro, ana ganin cewa bai da kirki, sai ka zo kusa da shi sai ga sai mutum ne wanda yake mai sanyin hali, a sai mutum ne mai tausayi, a sai mutum ne wanda ba shi da girman kai.
A can arewa maso gabas kuma Muhammadu Inuwa Yahaya, wanda a yunkurinsa na uku na neman gwamnan Gombe wannan karo ya samu nasara a Inuwa da APC, ya yi galaba kuma kan PDP da tawon mulkin jihar tun 2003, ya ce duk matasa 'yan tsagera da waɗanda ake cewa marshal ko 'yan kalare ba za su samu tagomashi a gwamnatinsa ba.
Su marshal wato su ne kaman yara matasa da aka ɗauka suke kaman aikin tsaro, na ce zan tafi da su, kuma zan tafi da su daidai gwargwado. Amma akwai matsala da take wadda kowa ya sani, kuma yanzu za ku gawa gaskiya tsakani da Allah kun sani, ai kan gararrun yara ne aka tsakulo su wadda suke banga siyasa kawai, aka ba su riga aka ce su ne mashar. Sai ka gyaru wanda ba gyararre ba fa ba zai taba gyara wani ba. Kuma tsakani da Allah kaga ko da aka zo magana wannan siyasa, mashal din aka bawa Adduna fa aka ce su je su sassa da mutane, kuma sun yadda za su yi. To don haka su din ma kansu sai an tsawata musu, sannan kuma sai an kawo gyara a cikin tafiyarsu, sannan sai kuma an sa su sun ni abin da na faɗa shi ne za mu yi tsari yadda mashal din za su kasance kamar matakala ne. In ka taka tagunsu suka samu ainihin horon da ya kamata, ran da za a ɗauki soja ko 'yan sanda ko custom ko wani abu da ya shafi irin aikin doka, za mu iya tura su, zai zama ma kafa wajen koyar da tsari ne na irin waɗannan ayyuka mu a gurinmu. Saboda haka ni zan inganta aikin mashal in Allah yadda, kuma zan inganta shi yadda zai amfani mutane, sannan zai amfani su ainihin waɗannan irin waɗannan matasa ɗin da kansu. Saboda haka abun yana buƙatar tsari ne. Ni ban ce zan taɓa mashal ba, ba zan kore su ba, amma zan yi musu gyara, zan kawo dalilin da 'yan Allah da za su ga amfani wa kansu kuma su ga amfani wa al'umma.
Jihohin arewa dai yana da wani ajin matasa da kan addabi wasu jihohi da sunan mara baya ga 'yan siyasa. Masu sauraro da wannan ma muka kawo ƙarshen shirin wannan mako, sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka da mai haɗa mana sauti Julie Gresham, ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya na gabatar, nake cewa wassalamu alaikum.
Madalla yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Kari ka fara da rigina da cewa mutum ga 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 mutum masu tauraro kamar dai da kuji nan wasu ɗan sandan kwantar da tarzoma ne yayin da suke barazana a kusa da cibiyar bada sakamakon zaɓe na hukumar zaɓe INEC a jihar Taraba. Suna barazanar cewa dole fa a bayyana ɗan takarar wata jam'iyya, lamarin da ya kai kwamishinan 'yan sandan jihar fitowa waje daga ɗakin da ake bada sakamakon, inda ya kira kwamandan 'yan sandan kwantar da tarzoman wanda shi kunan take ya janye waɗannan da ke wannan barazana. A Najeriya dai ba wannan ne karon farko ba da jami'an tsaro ke nuna bangaranci ga wasu 'yan siyasa ko kuma jam'iyya, domin ko a zaben 2015 an ga inda wasu jami'an tsaro suka cashe suna mamurna a wani faifayin bidiyo da aka yada na nasarar da wani ɗan takarar shugaban ƙasa ya samu. A ƙasashe masu tasowa musamman ma na Afirka, daga an ba da sakamakon zaɓe jama'a kan fito kan tituna suna murna ko kuma akasi, lamarin da sau tari kan wuce makaɗi da rawa, wasu lokutan ma akan samu asarar rayuka da kuma dukiya kamar yadda ya faru a wannan zabe.
Na zo bakin kasuwa muna tsaye mu akwai gawan ɗaya kuma yana kwance kan kwalta, muna tsaye mu zuba sai ga jama'an su suka sokora mu, muka gudu muka bar sokon suna kwance jina-jina. Batun maganan tarzoman siyasa ne, an fito ana maganan siyasa sai ake cewa waɗansu kabilu sun fito suna tattare mutane suna hauran su da fada, mu ko bai mu zo mu ga wannan abubuwan sai mu ga magana ga abin da ya faru. To mun kafin mu iso gun hukuma ko suka kore mu kabar gudu.
Masana dai irin su Dr. Ali Tunde kan dangata irin wannan lamari da jahilci da kuma kaunar soyayya ko adawa ga wannan takara ko kuma wata jam'iyya, mutum da ya ce ba zai haifar da damin ido ba.
A zaben nan za ka samu ba mutum ɗaya ba ne, so don haka idan aka yi zaɓe dole wani zai ci wani zai faɗi. To abin takaici shine har yanzu mu talakawa mun gagara mu yi karatun ta natsu. Mutanen nan akasarinsu wanda suke tsayawa takarar nan suke cin zaɓuɓɓukan nan sau da yawa don kansu suke yi ba don mu talakawa suke yi ba. Kuma za ka samu wani lokaci idan ma gwamna ne mai ci za ka samu ya hana talakar ruwa, bai bashi ilimi mai inganci ba, bai sama masa ayyuka ba, bai sama masa zaman lafiya ba da tsaro. To amma kuma ya sama wa nasa iyalin da ƴaƴansa da matansa duk waɗannan abubuwa daga kuɗin talaka, yana cikin kwanciyar hankali. To me zai sa talaka wanda bayan ya jefa masa ƙuri'a ko kuma ya jefa wa waninsa irinsa ƙuri'a zai tada hankalinsa bayan an bayyana sakamakon zaɓe ya je har ya sa kansa cikin hayaniya wace take da hadari? Wannan ya nuna matukar rashin wayewa wanda yake tattare da mu, kuma ya kamata mu fahimta mu ga cewa mu aikin mu shine mu jefa ƙuri'a. Bayan mun jefa hukumar zaɓe ta ayyana wanda ya ci zaben nan, in dai ba abu ya taho da gardama ba wanda muke tsammani wanda zai sa dole sai mun kasa mun tsare mun raka mun jira mun gani, to ina ga yana da kyau mu san cewa kwanciyar hankalinmu shine ci gabanmu. Kuma jami'an tsaron nan su ma suna cikin mu talakawa, ko sisi su ma ba su da shi, amma sai kaga wa'ancan masu mulki suna amfani da su saboda su tirsasa wa jami'an zaɓe, da mu kuma suna mana da barazana saboda me? Saboda shi kila gwamna mai ci ko kuma wani ɗan takara wanda yake da kuɗi ya ba su wani kuɗi kalila. Wannan shi ma ba ƙaramin ci ba ya bane, kuma ba zai haifar mana da ɗa mai ido ba.
To ko shin akwai yadda doka ta tsara na yadda za a ke murna da nuna rashin amincewa ga sakamakon zabe? Barista Sanda Joshua Ugra, wani lauya ne mai zaman kansa a Najeriya, ya ce abin takeicin ne ma irin abin da ke faruwa yanzu, inda ma ya gargaɗe ga illar da ke akwai na shigan jami'an tsaro harkar siyasa.
A gaskiya idan alal misali a inda mutane ana aiki da hankali, idan aka faɗi zaɓe, idan ma kana da koke ba wai za ka fito ba ne a yi gangami ana kone-kone ana ta ihu ana zage-zage na ɓatanci da sauransu ba. Akwai dama da doka ta bayar wanda za a je akwai kotu na musamman na abun da ta shafi zaɓe. To idan kuma ka ci zaɓe, magoya bayan ka ya kamata su yi aiki da hankali, ba wai a fito ana ihu ana zage-zage ana zunde da sauransu ba.
To me yasa a wurarenmu za ka tadda lokaci wajen murna ko kuma nuna fushi yakan jawo barna ta dukiya da ma a sa rayuka?
To babban umar haba isa haddasa irin wayannan dai rashin ilimi, na biyu rashin da'a, na uku rashin sani ya kamata, domin wasu zaka same su suna da ilimi amma ba su san ya kamata ba. A cikin waɗanda suke fitowa su da fifi ko suna nuna alhini ko kuma suna nuna farin ciki, duk babu ƴaƴansa babu dangensa. Mutane da za su kawo junan su asaran arziki, asaran dukiya da zaman lafiya da rayuka, wanda kuma idan aka tashi zaman kuncin wasu waɗanda suke fitowa su yi ihu din nan sufa idan ba an fita yau ba babu abincin yau.
Wani batu kuma shine ya irin shiga harkar siyasa da jami'an tsaro suke irin a irin wannan yanayi.
A gaskiya abun Malam Ibrahim ya zo ya lalace karara a wannan karon, domin ya sha faruwa jami'an tsaro zaka same su sune suke aron gizon kuriyu, sune suke sace akwati, su suke zuwa su je su bide duk wani abun da yake nan laifi wanda su ya kamata a ce su tsare. Bai kamata a ce wannan mutumin jami'in tsaro yana da ma irin wannan ra'ayin ba. Sai ka ga a ce maka a shi dan PDP ne, a shi dan APC ne, a shi dan Arewa ne, shi dan Kudu ne, shi Musulmi ne, shi Krista ne. Wannan gaskiya abun takaici ne.
Kawai yanzu rayuka da dama ne ma suka salwanta hatsaniyar murna din takara a jihar Adamawa da Taraba, batun da SP Dabi misal da ke ma zama jami'in hular jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Taraba ke cewa fa dole ne a keke zuciya nesa.
So Abdulaziz, kamar yadda kullum muna kira jama'a shine abinda wato zaman lafiya bai kawo ba tashin hankali da zai kawo ba. In ka duba cikin kwanaki guda biyu dole ne akwai asarar rayuka wanda aka samu, akwai wanda ta wannan babu amfani da zai kara mana komai ba sai ko shin baya. Idan kuma ka tsone gida ka ga shin baya ne.
SP Dabi misal kenan kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba, Ibrahim Abdulaziz. Sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Sun zauna lafiya mun gane su ma dai.
shirye-shiryen na zuwa muku ne ganin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro anan muka karshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima ka ɗan hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin duk abokan aiki na da aka ji muryoyinsu, ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa mu kasance lafiya. Salamu alaikum.
La meilleure musique et les dernières nouvelles, c'est sûr.